haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin rana Asabar. Za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin Ciwon Mace, shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa. A shirin namu na wannan mako, za mu yi dubi ne akan yadda wasu iyaye suke bambanta ilimin ƴaƴa maza bisa kan ƴaƴa mata. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A farkon shirin za mu yi dubi ne game da yadda wasu iyaye ke mai da hankali akan ilmantar da ƴaƴa maza bisa kan ƴaƴa mata, musamman ma arewacin mu na Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, kai da ma wasu ƙasashen duniya baki ɗaya. Wakiliyar mu Tamar Abari ta tattauna da wasu iyaye game da ra'ayoyinsu akan wannan batun.
Madalla a zauren namu na tattaunawa a yau muna tare da magidanta a nan dama ta akwai
Hajiya Umma Abani,
sai kuma in komo daga Hagu muna tare da
ni ne Haruna Mato, magidanci a nan da magaram.
Barkanku da zuwa sannunku da zawa. Za mu tattauna ne akan abin da ya shahi ilimi, musamman ma na iya mata. Akan lura wani lokaci kamar iyaye, wasu iyayen zance suna nuna kamar bambanci tsakanin ilimin iya mace da ilimin ɗa namiji. Zaka ga wasu suna fifita ilimin ɗa namiji akan iya mace, na iya mace. To shine abin da za mu tattauna a yau. Da farko zan tambaye Hajiya Umma. Hajiya Umma, a cikin iyanki kina da yara maza da mata ko kuwa?
Ina da mata guda 6 tabarkalla, kuma ina da ƙanin su autan su guda namiji.
To a cikin ɗiyan naki wanne kika hiso, da mazan da mata wanne kika hiso?
Gaskiya ba wanda ban na su, duka ina son su.
Kin ce kuma auta ne ɗa namiji ɗaya tak gare ki a cikin mata?
To su yanzu haka suke gani ƴan uwan su na fi son shi, amma kuma ni gani nake ko ne ma son shi nake.
To bari mu koma wurin Malam Haruna Mato, kai kuma a cikin yaran naka wanne ka hiso, da mazan da mata?
To nagode. Ni wato ƴar guda ce ma kawai gare ni.
Ƴa mace ɗaya?
Ɗaya ta ci gare ni.
Allah sarki, ɗaya ɗaya ɗan uwan
ban. Ita ci gare ni kuma an gode Allah.
Allahu akbar, kana son abinka.
Ina son ta.
To shin ya ya kamata iyaye su ƙara ba da ƙarfi wajen ilmantar da maza bisa ga mace? Hajiya Umma,
bai kamata ba a ce an hiba lakol ilimin ɗiya maza muhimmanci akan ɗiya mata, tunda kowanne ma ai ilimi ne, kuma balle na mace, ita kuma mace ita ce gida. In ta yi ilimi, ba gaba ɗayan al'umma ta yi ilimi, kuma kowa zai amfana, miji zai amfana, iyalin da za su yi za su amfana. To kuma ai ba kadai bane da namiji, tunda ita kullum take tare da iyalinta, ita za ta ilmantar da su in ta yi ilimin. In ko ba ta yi ba, kin gani ai ba a ciri ba ba.
Wannan kadai ne amfanin ilimin ya mace?
Ba shi kadai ba. Yanzu ko a cikin al'umma ne kin san akwai wani guri da yawa inda ba a san mata, ba su a san ashe wannan ma'aikata ko wannan gurin a gudan, saboda a ce maza ne ke da kai. To in mace ko ta yi ilimi, ai kin ga ko ita ce za ta taimaka ma 'yan uwanta mata. Wannan babban abu ne, tunda kuma in kika kasa al'umma mata Niger, mata sun yi yawa. To mata in ba su yi ilimi ba, yaushe ne za a ci gaba? Kenan ilimin mata yana da amfani sosai.
To kamar waɗanda misalai ne kike gani wanda kika ce wai amfanin ilimin mace yana da amfani a waɗannan wurare?
Yanzu kin gani kamar a ce wani mace tana da matsala, tana son ta tahi ta kai ko ƙara ko ta je gidan juji ko wata kwamsariya. To ai da za ta tsaya ta saki jiki da mace, ta gaya mata matsalolinta ba dai bane da namiji ba za iya sake jiki ba a gurin namiji ta gaya mai madamuwar ta yanzu in likita nema
asibiti
asibiti akwai inda dewa gidajen da mazan su ba sa barin su tafi asibiti ba dan komai ba saboda sun san yawanci asibitin likitocin maza ne to ko kinga in mace ce ce ta yi ilimin ta kai wannan matsayin na ta duba ƴan uwanta mata ai ko kinga za a samu zuwa likita sosai na mata
kuma matan za su rika zuwa
su shi dadin cewa
amma ma wanda wanda ba su akwai matan da ba su san zuwa asibiti
to kin gani kenan in suka sai LO su mace za su iske ai ko kin gani sosai za su saki jiki mazan ma su ba su damar su ta yi likita asibitin wannan
to bari mu komo wajen Mallam Haruna ma to kai kuma ya kake ganin wannan al'amari
eto gaskiya kaman karatu na mace ta kowane fanni ma ya zama ta kowane wajen al'amarin Qur'ani ne ko kuma na zamani yana da kyau saboda duka al'umma an kun lura kamar yadda Hajiya ta faɗi wato mu dai a nan Nijar mata suka fi yawa kuma matan nan in kuka fuskanta yanzu ko cikin projet da NGOs akan ganewa cewar ashe sun yi tahiyar da abu daidai dan saboda su kansu yanzu bayar da fon kika diba
masu hannu da shuni
sun yarda da mata saboda gaskiya mu maza akan ganewa wani lokaci akwai yadda duruguwa take shiga amma abin da za a yi shi yanzu in ka dauka ko tuki ne na mota fuskar hanya zaki ga mace ita komai kiyayewa take amma hankali amma namiji kin ga shi ya saba da kawai haka layin mu zaki ga namiji wani gurin an da ya kamata a tsaya ba ya tsaya ba amma mace komai kaida za ta bi duka ta tafi a tsaftace to irin wannan abubuwa yana da kyau cikin al'umma saboda ita al'umma ta kumshi maza da matan amma kowannen ya kamata a kawo nashi wato goyen baya ko contribution da ake cewa kamar yadda ita mace ya kamata ka contribution kinta kin gani ana cewa development ba zai yiwu ba in ba mata saboda matan nan suke tare da ƴaƴa matan nan suke kwantarwa da mazajensu a hankali to idan su ka samu ilimi ko na fannin Qur'ani ko na fannin wato wannan zamani zaki yake nan sun kawo su ma sun ƙara bunƙasar duk wani fanni wanda yake na ɗan adam wanda za a tuɗi tare kuma a shi daɗi
a samu ci gaba
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da mu a cikin shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Tamar Abari da Julie Ladders Gresham da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya.
Da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ƴa mace
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu idan kuna biye da shirin mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa dalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima daga nan ne zamu daura insha Allah to Hajiya Halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ku kuma ku ci gaba da jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan tayi irin wannan
kwarai kuwa inda yake taimaka mana shine kinga dan ne zai fi zan yi miki hankali a yayin da kike cikin wannan jarabawar ki dan kawo wannan jarabawar to amma cikin ikon Allah ta karbe dan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi dan kar ma yi miki hayaniya idane ki zan yi miki hankali
haka
to wannan nuna mana kullawa da take tun akan mutum kafin ma mu kai ga yin aure mai yasa zuciyar mu ta aminta da ita to babu dalilin da hana mu baka dawo da muka baka dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karbata to wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan sai in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma yake a tace din mu ga zuciyar mu ce ta fara ba ya'ya mata kwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai karasawa mata da suke gida yanzu a tace din mu direct ne mu ƙara ga ƙara wa mata ƴan ƙwarin gwiwa da ke gida a ashe ina da aure za ki yi karatu domin malaman da a wuri za su yi za su taimake ki kamar malaman da suke hantar ba akwai malama ta da turanci da zai iya taimake in tana shiga aji don ki kafa into the club, right? The same, you know, you go to the kitchen. So, to say, club, let's be nice, you know, you're going to be honest, you're going to finish. You can say, I'm going to go to the same, you see, you're going to be a person, 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 you're going to be a
person, you're going to be a person, you're going to be a person, you're going yaya kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma gabaki daya aka ilmantar
eh haka ne kawai abu daya ne
eh
shine dai wannan gasin da zai tsiri a ransu
eh
mai da komai ba komai ba sai dauki daliban su da mana kamar ɗan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin su
to mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba kuna gani irin wannan kiyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen raiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke
tabbas idan wata ma wata hawan za ta dau alwatin tinga wanda ta wulakanta ni to ni ma idan na kai matsayinka ina wulakanta na kasa da ni to kin ga irin wannan ba ta samu background ne to ba daga gurin malaman ta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwatin su ma idan suka zama wasu za su tofa ta wannan kasa da sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka ga ba wata jituwa tsakanin su da malamai mata ƴan uwan su wasu kuma za su dau alwatin sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi to ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa.
To muƙaddara a yau mata sun kawo da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ƴa mace?
Gaskiya da rayuwar ta sakamakon yanda kika gani na sama da ke ya ce makaranci da komai ke gari in dai aka cire wannan kyashi da hassada amma abu ne mai wuya.
Hajji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin ƙalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan
ina gani na wannan ba wani babban matsala ba ne. Shine mafi wuya kuma shine mafi sauƙi.
Amma ta yaya
idan muka samu mace wannan abu shine za mu samu har mu iya kaiwa ga wani gari. Shine za mu iya shiga mu yi faɗa mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwanmu murna cewa mun yarda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya yin shi ba amma za ta iya kwatantawa. Shine za mu iya haɗa kanmu mu je mu fight mu ma a ba mu haƙoƙinmu na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin. Maimakon a kai namiji gurin to sai zamana mace aka ba wannan wurin. To amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi ta samun koma baya a gurin. Na cire mu ba wani abu ne.
Yawwa.
Misali, yarinya din ta fito da gidan wani misali. Ke kuma ba ƴar kokowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta zo ƙarƙashin ki ta koya. To abu na farko da za ki fara yi shi ne rike mutunci rike girman ki a matsayin ki na malama mai koyarwa. Rike mutunci da girma kuma shi ne abu ɗaya. Ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah. Idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki hukunta a gidan malam shehu Jamila. Ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta ɗauro. Wannan ita kuma ta saka firin. Ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina tsoron ita gidan malam.
Wato a kawo da bambanci.
Yawwa bambanci. Kuma aka kawo da bambanci. Kika nuna ke ba ki mako yi sune ta ɗaura a cikin ta ba. Kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba. Kika nuna cewa ke ba ki ma gane odlan ya rakota class ba. Ke kawai kin shigo ne koya musu karata. Kuma kin zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ke nunawa. Kuma kina haska musu gaban su ne su kalli me future ɗinsu za ta asko.
Haka.
To wannan shi ne kawai. In kika yi haka kin ga kin cire wannan hasara da bakin ciki. Kuma shi ma ɗalibin tarbiyya yake ce ta.
To bangaren su daliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na dalibai?
Ina cewa wai tarihi begins at home. Irin wannan matsalolin yau da ake samu yawanci daga gidaje ne. A gidansu ba a ba su tarbiyya ko ke kuma ta ya kike zakan ta zo a dika mutunta shi. Ba shi da mutunci da ma'aikata.
Wato tun daga gida akwai tangarda wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar ƴaƴan ne kin farko. Anan aka samu tangarda. To a matsayin ki na malama, ta riga ta shekara 20 a duniya. Ko goma sha. Kike za ki fara ba ta tarbiya bai kike already ya riga ya bushe. To gaskiya dole za a riga samun kalubale kala-kala.
Wato sai mun koma baya.
Kuni anan da kira da zan ji ne tarbiya ba ta malamai ba ce kadai. A hannun farko ta iyaye. Idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai ya zama na sai a hada hannu malamai da iyaye. Shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day. Iyaye je su gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sun ne saboda idan ma dan baya ɗabi'a da gida ai kokari a saka shi.
A secondary school kenan ko?
Yawwa da primary. Idan ya riga ya shiga ƴan jami'a. Aikin da ido da ya riga ya gama kan gariwa kenan. Kilan kwasashen a wani gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne. Idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa. Despite shi ko ɗan wani.
To kina gani barin hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki?
Yana buƙatar kowa da kowa ya shigo daga maza har mata. Duk sun tantance kowanne ya shigo ciki.
Haka.
Saboda kowanne yana da irin gudunmawar da zai iya badawa a ciki.
Masauraro, a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalama. Kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum fashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya yanzu dai kowa ya tabbata cewa annobar corona gaskiya ce. Don haka kada rashin da'a da yiwa doka karan tsaye su kai mu su baro mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan waɗanda wannan annobar ta yi ajalin su. Waɗanda ba su da lafiya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Mu da ba ta kama mu ba Allah shi kara kiyaye mu.
Mai magana tukura haka ruwan gari ne jau jihar Niger tarayyar Najeriya. Hakika na ji daɗin wannan hukunci da kotu ta yanke a jihar Niger wanda aka rantsar da shugaban karamar hukumar magana na ɗan jam'iyyar PDP. Ya nuna cewa an yi gaskiya da gaskiya kuma shi ne zahirin cewa jam'iyyar PDP inda zaɓe aka zuwa aka yi na gaskiya na tara da hukumomi ko wannan shi gaba su karɓar hukumar da APC ya fi kama a jihar Niger ko gaba ɗaya cikin ƙananan hukumomi 22. Na gode mai magana da kuma haraka tsohon gare da zai jihar Niger Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Haruna Jibrin Dambauti madaunin Juni. Ina kira da shugabannin mu tun daga shugaban kasa Muhammadu Buhari har zuwa gwamnonin mu da ministocin lafiya da kwamishinan lafiya na Najeriya gaba daya. Da ku ji tsoron Allah, a gaskiya wannan abun ya hana mu ibada. Saboda wannan in ma wani abu ne suke so su cimma, to a bar mu mu yi ibada mu roki Allah a cikin wannan azumin. Saboda Allah ya kawo mana sauƙin wannan corona virus din. Ba don kullum ba, yau an ce juma'a, yau juma'a kusan bakwai. Musulmai bayan Allah ba wajen masallacin juma'a ba. Wannan abun bai cutu ba. Iya da kyau a bar musallan juma'a mu roki Allah. Allah ya kawo mana sauƙi. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Daga Haruna Jibrin Dambauti madaunin Angon Duni. Nagode, sai anjima.
Assalamu alaikum. Hausa sunana Muhammad Sani babban mashugulo ka ganin ni da su. Fa Allah to ina fatan ku da san manda fata alkhairi da godiya zuwa ga ministan wuta da kuma shugaban kasa da daga irin kokarin da ake yi na gyaran wuta ko ba komai yanzu muna samun wuta lokaci lokaci muna fatan wayannan kuɗi da aka aiko daga America muna fatan Allah ya sa a ba mutane masu amana waɗanda za su haskaka wannan dacijon domin 'yan Najeriya su cewa wannan dacijon na aiki matuƙa. Sannan kuma muna kira ga shugaban ƙasa shi ministan ayyuka Indiya Fashola don Allah ya dage ma ayyukan shi saboda ayyukan shi da cika saboda ayyukan da ake yi daga Kwantagora zuwa makera zuwa makwa wannan yanzu ya tsaya ta ba ma kayan aiki komai an kwashi don Allah muna fatan don Allah su riƙe amana da shugaban ƙasa ba su domin su tallata shi ɗan Najeriya domin su gane lalle yana yin aiki matuƙa.
Salamu alaikum murya abokai mai magana Comrade Muhammadu Gurgu mai rariya garba ce da karuwa kungiyar jatarawa shugaban kungiyar muryar talaka na jatara ba a murya abokan na sukun bayan dama na amfani da nan dama domin mai kira ga shugaban kasa da Muhammadu Buhari sani cewa dokan da aka samu na kan ana fita na cutar coronavirus mu ba a jatara ba shi ne an sa dokan domin musguna wasu wanda ake ganin cewa ba don kowa saboda a musguna wasu ganin cewa yadda suke kula da harkokinsu a yau ya zama cewa idan dai har musamman a inda nake karamar kungiyar jatarawa in dai za ka je kasuwa za a bar mutane su fita sai sun fita su tafi kasuwa sannan alkali na nan a bakin kasuwa zai tare su sannan a ci taron su ha'ilan kuma a yan banga da sauran jami'an tsaro shiga kama dukkan mutane suna son mutane su tare kayansu ni na rasa gane kan irin wannan kiwon lafiya shin dan Allah dan Muhammadu Buhari haka aka ce a kiyaye lafiyan talakan Najeriya.
Assalamu alaikum mai amurka daga alaga manuwa dan uwa mai Allah na cikin garin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ta'aziyya da malamin da Allah ya warasuwa Allah ga shawa ya Allah ka sauke masa da Allah ka ga masa din ta musa da shi Allah ka fita da iman da tsira da ɗan izala da ko ina da ko ina da jikin Allah da haɗa kan ku yi gaskiya ku yi amana wallahi duniya da shi an bata yau ga shawa ya ku Allah ta harsa mai Allah ta aljanna muku ne sai ku dinga sai ku balalau sai ku salama lamba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji ayyada da Allah ke wa asusu mu bi abdullahi da ni am wala tafarraku ku jaru ku rike ga Allah Allah kuma ji na da Najeriya Allah kala mu cigaba da fadin Muhammadu wallahi Allah mutane waɗanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya Allah turawa da larabawa da corona ba sai mu yawa Allah ya yi mu mu kuma da haha kullu na ƙarya na kasuwan Allah ka bude mu daga dan uwa mu Allah mu cikin gari.
Assalamu alaikum sai ka sanar mana mai ka suna na Ali ba ko rijo da ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin magana dangane da tallafin da ake ba su a na wata na 2005 a jihar Kebbi an dakatar kuma ba mu san wani dalili ba kuma talaka na da bukata a cikin wannan wata mai alhorma musamman wanda ke azumi ka gode sai ka sanar mana mai ka suna na Ali ba ko rijo da Kebbi san Najeriya.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, alhamdulillah. Insha Allah khamisu ayyuba, insha Allah daga makaranta ta Nurul Huda a birnin Kwale insha Allah ta'ala. Abinda zamu iya tura da kanmu akan wannan wata, ma'ana wajibi ne a matsayin mu na musulmai mu yi kokari mu ci riba a cikin wannan wata, saboda ainihi wata ne wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kunin suka imani, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kuna soka imani an wajabta akan ku yin azumi kamar da aka wajabta shi akan wadanda ainihi suke gabanin ku. Hakika in ku yi azumi na za ku samu tsoron Allah. Kenan wata ne wanda insha Allah ta'ala idan musulmi yayi kokari ya kiyaye, ya azumci, ya kiyaye dokoki, kuma zai samu tsoron Allah a cikin shi. Kuma ina gani ko ga musulmi babu babban abin da babban guzuri da abin guri a cikin wannan rayuwa ta duniya kamar musulmi ya samu tsoron Allah take. Kenan muna ainihi karfafa da junan mu, mu yi kokari mu ci riba a cikin wannan wata, kuma mu yi kokari mu rada daruruwan shi. A ciki ne aka samu daren Lailatul Qadr wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khairun min alfi shahr, ya yi zama alkhairi daga wata dubu. To ka gani wata dubu ainihi abun nan misali shekara 83 da yan duriya. Kenan wajibi ne musulmi kokari ya ci riba rayuwar shi, saboda girdai al'umma mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta wa girbinta, ma'ana shekara 60 ne kadan ne za su wuce shekara 70, sai Allah ya ni'imta mu, ya yi mana falala, ya mana baiwa da wannan wata, domin mu ƙara samun kowace shekara kusan shekara 83 a cikin wadda rayuwa ta mu ta duniya, saboda mu cimma sauran al'ummomi. Allah ya muna wannan daraja. Albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muna fatan Allah ya amfana da mu. Allah ya sa mu tahisi da taimakawa junanmu da kuma tsoron Allah.
To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron